أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ري جرزاكي وانا قري نكنو وانا يمتشي نلا ربا يو شاد يا قوات الجمال الأولى هجر منذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة لليهود الثلاثين لتكوس وانا كميك ديدي لتكوس ga watan biyu miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalimus Sayyib wallafar Al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasinmu na 49 a cikin wannan littafi, kuma muna cikin bayanin da Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya koro dangane da ayyukan Ubangiji subhanahu wata'ala manya-manya wanda yake yi kode yaushe, wanda malam yake gaya mana cewa mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya haske a zuciyarsa to yana kasance mai hararo waɗannan ayyuka kode yaushe a cikin zuciyarsa, wato zuciyarsa za ta rika hasko masa waɗannan sifofi manya-manya na Ubangiji da irin aikace-aikacensa waɗanda ba sa ƙarewa ba sa yankewa, wanda kuma wannan shi zai gadar masa da ganin girman Allah subhanahu wata'ala a koda yaushe, zai gadar masa da tsoron Allah a cikin zuciyarsa, zai gadar masa da muraqaba, wato jin cewa Allah subhanahu wata'ala yana ganin sa, yana jin sa, yana tsinkaye akan ayyukansa koda yaushe, wanda wannan kuma shi zai masa wato jagora zuwa ga kyautata ayyukansa da kyautata mu'amalarsa da bawa Allah subhanahu wata'ala haƙoƙinsa, sanan da bawa halittun Allah subhanahu wata'ala haƙoƙinsu. To cikin bayanin waɗannan sifofi manya-manya yake yi inda lokaci ya riske mu muka tsaya, malam yace yaminuhu mal'a, hannun Allah na dama cike yake, la taghiduha nafaqa, ciyarwa ba ta rage wannan wato abin da yake cikin hannun Ubangiji na baiwa da ni'imominsa. Saha'ul layli wan nahar, mai kyauta ne, mai yawan kyauta ne dare da rana. Ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqal khalqa, ashe ba ku ga abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ciyar da bayinsa ba tun lokacin da ya halitta? Fa innahu lam yaghzi ma fi yaminihi, abin da yake hannun Ubangiji subhanahu wata'ala na dama bai ragu ba. Qulubul ibadi wa nawasihim bi yadihi, zukatan bayi da makwarkwar kawunan su duk suna hannunsa. Wa azimmatul umuri ma'qudatun biqada'ihi wa qadarihi, linzaman al'amura suna nan kulle da ainihin hukuncinsa da kaddararsa. Wato malam yana cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ni'imominsa ba su da iyaka, ba su da ƙarshe, kuma kullun cikin kwararo ni'imominsa yake gabayinsa. Tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta, yake ainihin kwararo ma wannan halittar tashi ni'imominsa tun daga lokacin da ya halitta har zuwa yanzu, har zuwa lokacin da Allah zai nade ƙasa. Ubangiji subhanahu wata'ala bai daina ba wa wato bayinsa ni'imominsa ba, ni'imominsa suna nan ba sa kakkautawa. Wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sifanta Ubangiji da waɗannan sifofi, cewa yaminuhu mal'a, hannun Ubangiji na dama a cike yake, la taghiduhu nafaqa, ciyarwa ba ta ragarsa, wato dan Allah subhanahu wata'ala ya bayar da abin da ke cikin taskokinsa na alkhairi, taskokinsa na ni'ima ba sa rabuwa da wannan. Namu mu dan adam su ne suke rabuwa, ma indakum yanfat wa ma indallahi ba, Allah ce abin da kuke da shi shi yake karewa, shine duk sanda kake dauka, wato kamar yadda Bahaushe yake cewa dauki daidai ba ta bar komai ba, ne za ka rika dauka ko mun kankancin sa, to dai yau da gobe rubuwa yake, amma banda abin da yake wurin Allah subhanahu wata'ala na nemomin sa to da ka bawo abin da yake rage uban yake ragar ubangiji subhanahu wata'ala don haka dan ya bamu ya kara mana ya kara kara mana wannan ba zai sa shi ya rika raguwa ba kyauta kyautar sa ba ta yankewa dare da rana shine sahaul layl wan nahar dare da rana wato ba kakkautawa yana saukar da ni'imomin sa ga bayin sa ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqal khalq ba ku ga abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya ciyar ba haka iya lissafa irin ni'imomin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ciyar da bayin sa tun lokacin farkon halitta ba wanda zai iya lissafta wannan kuma haka yake har yanzu har Allah subhanahu wata'ala ya dade kasa waɗannan abubuwa ba su dakata ba ce qulubul ibadi wa nawasihim bi yadihi zukatan bayi da makwarkwadar kansu duk a hannunsa ubangiji subhanahu wata'ala suke saboda ubangiji subhanahu wata'ala shike rike da wato zukatan bayinsa kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zukatan bayi qulubul ibadi baina usba'ayn min asabi'ir rahman yusarrifuha kayfa yasha zukatan bayi suna tsakanin yatsubi daga cikin ɗan yatsun ubangiji subhanahu wata'ala kuma yana jujjuya zukatan nan yadda ya ga dama shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya koyar da bayinsa da suka addu'a cewa kada ya karkatar da zukatan su rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab to ya Allah ka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu saboda haka bayan Allah suna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala sabatin zuciyarsu da tsaya akan shiriya akan gaskiya kada ta karkace kada ta karkace zuwa ga barna annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin addu'o'in sa yake cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyarka akan addininka saboda haka dan adam yana buƙatar roƙon Allah subhanahu wata'ala a kode yaushe da ya sanya zuciyarsa zama sai kyam akan shiriya ta ubangiji wato dan adam kada ya rubu da wani yanayi da yake ciki na tsoron Allah ko na bautar Allah ya manta da cewa wannan ita kanta wata ni'ima ce daga Allah Allah ne ya ga dama ya sanya shi ya zama cikin ahlul istiqama da yawa ga sunan ubangiji subhanahu wata'ala bai ga damar ya tsarkake zukatan su ba ulaiikal ladina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum suna nan da yawa wanda Allah bai nufi ya sarkake zukatansu ba kai idan ka samu kanka cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya nufa da sarkake zukatansu to ka roki Allah sabati ka roki Allah ya barka ya tabbatar da wannan zuciyar taka akan wannan gaskiya har lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala zai karɓi ranka wa nawasihim bi yadihi haka nan makwarkwadar kansu makwarkwadar kai a nan ne cibiyar wato tunani na ɗan adam idan ta karkace ta ainihin dikirkice ta lalace to sai ya zama yana da mummunan tunani duk abin da yake mai kyau sai ga shi ba shi yake baya fahimtar kyakkyawa ne abin da yake mara kyau kuma shi ga ya ɗauke shi mai kyau sai yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta wato yayi alkawarin narko ga waɗanda suke tsayawa gaba ga bayansa su hana su bauta Allah ce la nasfa an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a ce dalle za mu damki makwarkwada makwarkwadan nan mai yawan ƙarya mai kuskuren ganganci ko mai ganganci to mai abu na laifuka da gangan za mu damke ta saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala shike rike da makwarkwadan bayansa shi yake jan su yake jan akalarsu inda ya ga dama wa azimmatul umuri ma'qudatun bi qada'ihi wa qadarihi wato linzaman jan al'amura gaba daya suna kulle ne da kaddarar ubangiji da hukuncin ubangiji da kaddararsa to abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta da abinda ya kaddara shi ne yake jan kowane al'amari zuwa ga wannan kaddara ta ubangiji wato duk wani abinda dan adam yake aikatawa ko zai yake faruwa gare shi a rayuwarsa to ya sani cewa wannan al'amari yana tafiya ne daidai da kaddarar ubangiji da hukuncinsa babu wani abin da yake fita daga karkashin kaddarar ubangiji yake fita daga hukuncinsa wannan imani ne da mu'mine suke da shi wanda dukkan wata karkatacciyar aqida takan zama ba ta da wannan imani, ba ta da irin wannan imani, shi yakan sa zuciya ta samu nutsuwa. Zuciya ba za ta ruwa ba, ba za ta rika raurawa ba, kuma dan adam zai san cewa komai da yake faruwa gare shi yana faruwa ne da ikon Allah subhanahu wata'ala, da izinin sa, da ganin daman sa. A gurin sa zai nemi dukkan wani abu na alkhairi, a gurin sa kuma zai nemi wato kariya daga dukkan wani abu na sharri. Wato babu wanda zai iya jin haka a ransa sai mumini, dan shine ya imani da alqadar khairihi wa sharrihi. Sannan kuma komai da yake gudana yana tafiya ne gwargwadon wannan yadda Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara. Idan Ubangiji ke rike da wannan linzamin al'amuran dan adam, to kaga ashe a gurin sa ya kamata ya nema. Idan alkhairi ne, shi ya kamata ya nemi alkhairin a wajensa. Biyadikal khairu kullu, duk wani alkhairi a hannun Ubangiji yake, kaga a gurin sa ya kamata ya nema. Idan ya samu kansa dubu dubu cikin harka cikin alkhairi, to Allah zai fuskanta karan farko kafin ya gode wa kowa, sai ya fara gode wa Allah, don shi ne zai zama wanda ya sababa wannan abu har ya samu gare shi. Hakanan idan wani abu yake neman tsari daga gare shi ko kariya, zai zama Allah subhanahu wata'ala shi kadai a gurin sa yake neman kariya. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Kuma karanta wannan kamar babu wato fahimtar cewa babu wani wanda zai iya tsare ka daga wani abin da yake sharri ba Allah. Yana iya sanya kariyar nan ta kasance a hannun wasu daga cikin bayansa, ko ta wata hanya dai da Ubangiji ya ga dama, amma dai shi ne mai bada kariyar na hakika, shi ne abinda wanda ake neman mafaka a gurinsa, shi ne ma'anar a'udhu. A'udhu, kana neman wanda zai tsare ka, ya baka mafaka, ya kare ka daga dukkan abin da zai cuce ka. To shi ne Ubangijin mutane, kowa a ƙarƙashin mulkinsa yake, don haka shi kadai ne zai iya wato bada tsaro, zai iya bada kariya sama da wanda duk zai maka da'awar zai baka kariya. A gurin sa zaka nemi wannan. Duk wani sharri na mutum ko na aljan, wanda ka sani da wanda baka sani, wanda kake gani da wanda baka gani, wanda ka fi ƙarfin shi da wanda ya fi ƙarfin ka, Ubangiji subhanahu wataala shi zai baka wannan kariya. Ubangiji shi ne ya sanya dukkan al'amura suka zama a kulle suke, suna tafiya ne tare da hukuncin Allah da kaddararsa. Al-ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, kasa gaba daya damkarsa ce ranar gobe kiyama. Ubangiji subhanahu wataala zai damke kasa, zai jimke kasa a bisa kaifiyar da shi ya barwa kansa sani. Kai dan adam, wannan gaibi ne. Ubangiji subhanahu wataala ya bada labari, wal-ardu jami'an qabdatuhu, kasa gaba daya damkarsa ce ranar gobe kiyama. Zaka kai abinda zaka yi shi ne imani. Allah subhanahu wataala shi ya faɗi wannan, ya zai damke kasar, ya jimke ta, wannan kuma shi ya barwa kansa sani. Was-samawati matwiyatun bi yamini, ce wasu Allah ce was-samawati matwiyatun bi yamini, sammai duka Ubangiji zai nade su da hannunsa na dama. Yawma natru as-samaa ka tayyi sijilil kutub, ranar da zamu nade sama kamar yadda as-sijil, ce sijil mala'ika ne wanda yake nade littafan ayyuka, haka zamu nade sama, sama da kake gani da girmanta da girman abubuwan da suke cikinta. Wata halitta ce da dan adam bai iya kewaye ilimi game da ita ba. To Allah subhanahu wataala zai nade ta kamar da zaka nade littafi ko ka nade takarda. Yaqbidu samawatihi kullaha biyadihi alkarima, wajin yana jimki sammansa gaba daya da hannunsa mai karamci. Wal ardu biyadil ukhra, ya riƙe kuma jimki ƙasa da daya hannun. Summa yahuzzuhunna, sannan ya girgiza su. Summa yaqulu, sannan ya ce ana almaliku, ni ne sarki. Ana almaliku, ni ne sarki. Don haka a lokacin babu kuma wanda yake zai yi da'awar sarauta, dukkan wata sarauta ta kare. Me yasa Allah subhanahu wataala shine almalikul haq, shine sarki na gaskiya, na gaske. Duk wani sarki na gangane a duniya, amma akai magana sarki na gaske shine Allah subhanahu wataala. Saboda haka ranar da zai yi wannan kirari, babu wanda zai daga kansa ya ce ni ma sarki ne. A lokacin gaba daya bayi muke a gaban sa. Kullukum wa kullum atihi yawmal qiyamati farda, kowa shi kadai zai zo da in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Saboda haka kowa a bawa zai je wa Allah. babu wanda zai je da wani mukami annabawa su karan kansu a lokacin suna cewa nafsi nafsi kowa ta kansa yake annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a nemi shafa'a a gurin sa ba zai gabata yayin wannan shafa'a ba sai ya je ya faɗi kashin al'arshi yayi wa Allah sujjada ya masa kirari ya yabe shi da yaban da bai taba jin ya zo masa a zuciya ba irin sai a ranna ya yabe shi da kalmomin da bai taba yabansa da su ba sannan Allah subhanahu wataala ya ce daga kanka roki abinda kake so a baka ce ana allazi bada'tu ad-dunya wa lam taku shay'a ko wa lam takun shay'a ni ne na fara halittar duniya a lokacin da bata zama wani abu ba wa ana allazi u'iduha kama bada'tuha ni kuma zan mai da ita kamar yanda take Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam bai zama komai ba هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بيزما وانا أبو أم بتوبة باين الله سبحانه وتعالى يا هل الجسم ميدك أسد أبين ديك تكنسو يا أجب قوميد قومي سنة هل الجسم أدم هل الجسم أدم تنازو باين هل الجسم ميدك أسد أبين ديك تكنسو ميدك أسد دان أدم يكي بقاتها واتو الله سيدي تانا داوة دان أدم قولن زما يدوك بقاتن سأدولن قصصنا يا هل الجسم haka nan yadda yayi su haka kuma zai mayar da su zamana gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya canza su yau mutu badalul ardu ghayra al ard was samawat alana za a canza ƙasa ba wannan da ka sani ba za a canza sama ba da wacce ka sani ba la ya ta'azamuhu dhanbun an yaghfirahu babu wani zanibin da yake wa Allah girma da ba zai iya gafarta shi ba dukkan wani zunubi komin yadda kai shi kaga girman sa to gafarar Allah ta fi wannan zunubin girma saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai gafarta wannan zunubi qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ce ya ku bayina kace ya ku bayina la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da tsammani daga samun rahmar ubangiji innahu yaghfiru dhunuba jami'an yana gafarta dukkan zunubai saboda babu wani zunubin da bai shiga karkashin wannan kalmar yaghfiru dhunuba jami'an sai sa malamai suka ce wannan ayar tana nufin tuba ba wai tana nufin istighfari ba tana nufin tuba aya ce da take magana akan tuba inda ita gafara ba ta shafar shirka innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka tun ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba to ba zai samu afuwar ubangiji ba Allah ba zai sitirta wannan laifin nashi ba amma abin da bai kai shirka ba Allah yana gafarta wanda yana gafarta shi ga wanda ya ga damai gafarta masa to wannan ayar kuma tana magana ne akan tuba a nan duniya kafin ka mutu kafin mutun ya mutu kafin ya kai gargara duk wani abin da zai zama yana cikin sa na saban Allah in ya nemi tuba zuwa ga Allah ubangiji zai farin ciki da tubansa zai fi shi farin ciki ma wato zai fi bawan sa farin ciki da tubansa ka saba masa kuma ka tuba a wajen sa kuma ya fi ka farin ciki sannan kuma ya soka inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda haka babu wani zunubin da mutum zai yi wa Allah ya kuma nemi gafararsa ubangiji bai gafarta masa ba ce Allah na tuba ka yafe mu na yi nadama akan abin da na aikata kuma ba zan sake komawa ba ubangiji subhanahu wataala zai yafe masa wannan laifin ka duba babu girman laifi da ya kai a ce Allah subhanahu wataala yana da ɗa ko a ce ya riƙe mata ko a ce wani shi ma Allah ne kamar Allah wannan babu wani laifin da ya kai wannan zagin Allah ne da ba wanda ya kai shi qalu takhadha ar-rahmanu walada fa laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa taqiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada min kulli man fis-samawati wal-ardi illa at-rahmani 'abda Allah ce suka ce Allah mai rahama ya riƙe da Allah ce kun zo da wata magana mai girman gaske wani laifi mai girman gaske kaburat kalimatun takhruju min afwahi in yaquluna illa kadhiba kalmar da suke faɗa su Allah yana da da ko Allah ɗaya uku ne, ko Isa ɗan Allah ne, ko Isa Maryamu Ruhul Qudus da Allah ne. To wannan magana ce mai girman gaske, takadu samawati yatafattarna minhu, saboda girmanta kai ka ƙarin sama ta tsatsage saboda girman magana. Ƙasa ta daddare, duwar watsu su rugurguje, su rumurmushe, an da auren Rahmanu walada, saboda sun yi da'awar Allah yana daga. Amma duk da haka sai Allah yake cewa afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, yanzu masu wannan ba za ku zo ku tuba ba, ku nemi gafara. Wato yana suna saba masa, yana musu tayin su ba. Ka duba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina fatalu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabu al-hariq. Wannan aya ta sauka tana bayanin waɗanda suka fitini mu'minai har ta kai ma suna ƙona mu'minai saboda imanin su da rai, ƙona namiji a ƙona mace a ƙona yaro a ƙona babba, ba wanda ya tsira saboda imanin sa. Sai Allah yake cewa waɗanda suka fitini mu'minai maza da mata, sannan ba su tuba ba. Al-Hasan al-Basri yace ka duba girman rahamar Ubangiji, suna azabtar da bayinsa suna halaka su, yana musu tayin tuba. Fatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu, kaga tayin tuba yake musu, gashi nan sun koda bayinsa da rai, amma duk da haka Allah bai gushe ba, yana musu tayin su zo su tuba. Saboda haka shi Ubangiji subhanahu wataala babu wani lokaci da zai sa wa dan bawansa shamaki tsakaninsa da tuba, duk girman laifinsa. Duk abinda Fir'auna yayi da ya tuba, Allah zai karɓi tubarsa. Allah subhanahu wataala ba cewa annabi Musa da annabi Haruna cewa su yi wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, la'allahu yatazakkaru, ko zai wa'azance da tsoron Allah. Kaga ashe da ya karɓi wa'azi ya ji tsoron Allah, shikenan duk wannan ka tubar da ya ta baya, shikenan Allah ya fi masa, sai zama babban wali, ke wali Fir'auna, wali Fir'auna. To amma bai karba ba, sai da ya ga gargara, ya ji kawai ba makawa, kawai ya halaka. To a lokacin da ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin allati al-ana wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin, sai yanzu sanda duk ake zama ka tayi kana ta barazana, kana cewa zaka kulle annabi Musa, zaka kashe shi, zaka yi masa, zaka yi gunduwa gunduwa da shi, sai da ya ga babu makawa kuma shikenan. To a wannan lokaci kuma kofar tuba ta rufe wa bawa. To da ya imani, da za ka karbi imaninsa. Abu Jahal da manya-manyan kafiran da suka tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana da'awarsa, ruwan da'awarsa gudu, da sun tuba, Allah zai karbi tubansu. Sai kaga babu wanda zai tuba, Ubangiji bai karbi tubansa ba. Sai la yata'azamuhu dhanbun an yaghfira wala hajatun yus'aluha an yu'tiha, babu wata buƙatar da za ta girma a gaban Allah da za a roƙe shi ta tabari, babu wani abin da yake buƙata ce ta ka ta dan adam da za a ce ta yi wa Allah girma, wannan buƙatar ta fi ƙarfin Allah ya biya maka ita, babu ita. Walau anna ahlas samawati, da a ce duka ahalin samansa gaba ɗaya, wa ahla ardihi, da ahalin ƙasarsa gaba ɗaya, wato halittunsa da suke sama duka da halittunsa da suke ƙasa duka, wa awwala khalqihi wa akhirahu, da farkon halittarsa na farko da na ƙarshensu, wa insahum wa jinnahum, mutanensu da aljanunsu, kanu ala atqa qalbi rajulin minhum, za su zama mafi, wato a bisa mafi tsoron Allah zuciyar ɗaya daga cikinsu, wato a samu wanda ya kowa tsoron Allah daga cikinsu, sai a ce kuma zuciyar kowa cikinsa haka take. Wato a cikin duka halittun Allah ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah. Ana atqakum ana a'lamukum billahi wa atqakum bihi, nabi ya kowa tsoron Allah. To da a ce duka halittun Allah tun daga farko har ƙarshe, na sama da na ƙasa, duk zuciyarsu wajen tsoron Allah za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka za mu zama zuciyarmu wajen tsoron Allah kamar ta manzon sallallahu alaihi wasallam. Ma za da zalika fi mulkihi shay'a, wannan ba zai ƙaru Allah da komai ba a cikin mulkinsa. Don haka dukkan abin da za ka yi na bautar Allah kanka kake yi wa, ba shi kake yi wa ba. Kuma yau dan ɗan adam ya kafircewa Allah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah غني عن العالم in duka za mu kafirce duka a ce kowa da kowa ce shi ya bar musulunci yanzu kawai shi ba zai bauta wa Allah ba duk a ce an yi wa shaydan mubaya to wanda ba zai cuci Allah da kowa ba ba abinda zai riga Allah subhanahu wataala da haka gata ne yayi mana shi gata ne yayi mana da ya halicce mu yani imta mu da nikomomin sa da saukar mana da shiriya yace ga kuma abinda za ku ba ku wata rayuwa ta har abada da ba ta da wata matsala a ciki babu wata damuwa rayuwa ce kawai ta jin dadi kuma har abada ba za ta yake ba babu gatan da yake wannan to idan dan adabin ci shi baya so ku kaga waye wa kansa yawa Allah zai cuci ne dan yayi wannan ba zai cuci ba to da duka mu za mu zama masu tsoron Allah ne wannan ba zai kare Allah da komai ba za ka bautar da kake yi wa Allah da kake yi wa Allah kar ka dauka wai kana yi wa Allah wani abu ne na abin nan kai ne saboda kanka na'am walau anna awwala khalqihi wa akhirahum da ace na farkon halittarsa da na karshen sa wa insahum wa jinnahum da mutanen su da aljannun su kanu ala afjari qalbi rajulin minhum za su kasance a bisa mafi fajircin zuciyar ɗaya mutum ɗaya daga cikin su wanda yafi kowa fajirci a cikin halittun Allah wanda yafi kowa fandara ya kauce wa hanyar Allah da butulce wa ubangiji a ce duka zuciyar duk halittun za su zama irin wannan zuciyar ba wanda ya kai shaydan wato fajirci da baudewa Allah da duk wani wanda ya kauce wa hanyar Allah to raka shaydan ne ya shiga cikin tarwaga shaydan ne kashin jagorancin shaydan ne wannan to da a ce duk zuciyar kowa a duniya za ta zama irin zuciya ta Iblis to wannan ba zai rige Allah da komai ba ma na kasa zalika min mulkihi shay'a kama ka saban mai sabo baya ragar Allah subhanahu wataala duk wani wanda yake ji da kansa ko yake da mulki ko yake da wani matsayi a duniya yana amfanuwa da biyayyar mabiyansa yana amfanuwa da wannan kuma yana tutuwa da goransu saboda haka yake ta kokari shi ma yadda zai ga cewa bas bijire masa ba in mai mulki ne to yana son ya zama na talakawa wanda ke kansa duk suna masa biyayya in ya faɗa saurari maganar sa in ya ubarni su bi ubarnin sa in yayi hani su hannu in ya kirawo su zo yana son ya ga haka to saboda ya samu wannan shi ma yakan hidimta musu kuma dan ya samu zukatansu wato rayuwar masu mulki da talakawansu rayuwa ce ta tudanni in tude ka haka ake yin ta amma ba haka rayuwar mu da ubangiji take ba rayuwar mu da ubangiji shine yake ba mu amma ba bukatar komai a wajen ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid baya bukatar komai duk abin da muke yi din nan kanmu muke yi wa sallar da zaka yi da tasbihi da zaka yi da hajji da zaka yi da waye da waye da waye duk abin da zaka yi sau dukiyar ka ciyar fi sabilillah duk kana yi ne illa ubangiji subhanahu wataala yana yi maka magana ce ta girmamawa man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira waye zai aba wa Allah ranci waye zai ba wa Allah ranci shi yahuda suka ce to mu ba za mu imani da kai ba saboda Allah kai yana neman mun fi shi kudi gurin mu yake ne farinci kuma ya hana cin riba shi ya ce zai bada riba fa yudha'ifahu adha'afan kathira ya ce wai zai ba wa Allah rance ya ninninka masa suka ce to kai ubangijinka mun fi shi kudi dan a gurin mu yake neman bashi sannan kuma ya ce in mun bashi zai ba mu riba saboda haka ba za mu imani da shi ba ce inna allaha ghaniyyun wa inna allaha faqirun wa nahnu aghniya laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha ghaniyyun inna allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighayri haqq wa naqulu dhuqu adhab al-harim la tiyaji magana su yaji abin da suke fada cewa su ne mawadata Allah talaka ne yana neman bashi a wajen su sai manzal ladhi yuqridu allaha qardan hasanan wannan girmamawa ce kai dan adam Allah yake maka abinda za ka yi dan ka amfana kai ka amfana da shi sai ya kirawo shi bashi sai ya kira shi bashi in Allah ya gara ma zai iya cewa kai ku bada kudin nan da na ba ku kawai shikenan sun ce man zallazi yuqridullaha har cikin ma wani abu na kamar roƙo wane ne zai bawa Allah bashi mai kyau ya bashi kyakkyawan bashi kyakkyawan rance fayudha'ifahu lahu shi kuma ninninka masa adafan kaseera ninkin baninkin ninkin ba iyaka saboda haka shi bashi da wata bukata mu ke da bukata a wajen sa yace law anna ahla samawatihi da ce mutanen da ke sammai duka wa ahalitun da ke sammai duka wa ahla ardihi da halitun da ke kasa duka wa insahum wajinnahum mutanen su da aljannin su wa hayyahum wa mayyitahum masu ransu da matattun cikin su wa rabbuhum wa yabisahum da danyi da bushashshe dukkan wani abu na halitta Allah subhanahu wataala sawa'un abin nan danye ne ko danskararre ne busasshe ne kamar ruwar wasu kamar itatuwa dukkan su qamu fi sa'irin wahidin za su tattara a fili guda daya fa sa'aluhu su roki Allah subhanahu wataala fa a'ta kullam minhum ma sa'alahu ya bawo kowa roƙon abin da ya roƙa kowa ya tsaya kuma kowa ya faɗi buƙatar sa mai buƙata ɗaya ya faɗa mai biyu ya faɗa mai uku ya faɗa mai hudu ya faɗa mai goma ma ya faɗa iya abinda kake so ka roƙa ka roƙa wannan ma ya roƙa wancan ma ya roƙa sannan Allah ya bawa kowa abinda ya roƙa ma na kasa zalika mimma indahu mithqalu dharra to wannan ba zai rage kwatan kwacin kwayar komayya daga cikin abinda yake cikin mulkin Allah ba saboda ka babu abinda yake zai ragu cikin taskar Ubangiji saboda ka taskokin mu suke raguwa duk arzikin kasa sai ka ji an ce account ɗinta ya yi kasa sai foreign account ɗinta ya ragu shikenan sai a ce an shiga matsala za a soke bakin aljihu saboda ka an datsa kaza an hana kaza an janye kaza kula ana kokarin yadda za a dan abin nan amma a gurin Allah an taba cewa Allah subhanahu ya aika wani mala'ika ya ce account ɗinsa ya dan kasa jama'a ku dan rage bukatu babu kullin cikin addu'ar ake kullin cikin ta ake kullin cikin roƙonsa ake ya baka ka roƙa ya baka baka roƙa ba abinda yake baka baka roƙa ba ya ninninka abinda kake roƙa ya ba bai taɓa ƙosawa ba taɓa cewa an yi yawa ba bai taɓa faɗa ba haka taɓa cewa an shiga wani hali na tattalin arziki ba sai da ta ga ai shigar sai shin ba shi da yace walau anna ashjaral ardi kullaha ya ce duka itatuwan da ke bayan kasa gaba daya bishiyoyi da suke bayan kasa duka min hini wujidat ila an tanqadi ad-dunya wa min hini wujidat ila an tanqadi ad-dunya tun daga lokacin da aka halicci waɗannan itatuwa har lokacin da duniya za ta kare ce halittar ƙasa da abin da yake cikinta Allah ya yi ta tun kafin halittar annabi Adam alaihissalam wato tun da kafin a halicce shi Allah ya tanadi ƙasar ce shi yasa yace inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga akwai ashe ƙasar tana nan sai zan sanya khalifa a doron ƙasa don haka Allah ya shirya duka abin da ake bukata to tun daga lokacin da Allah ya halicci kasa da a ce duk abin da yake cikin ta na itatuwa aqlamun har zuwa lokacin da duniya za ta kare a ce dukkan waɗannan itatuwa da bishiyoyi da Allah ya halitta duk a ya daddatsa su a faffasa su goma alqalumar rubutu wal bahru wara'ahu sab'atu abkhurin tamudduhu min ba'dihi midadu ce akwai kuma duk abin da yake cikin teku ya zama gaba dayansa ta wadace ta rubutu teku bayan sa wasu tekun guda bakwai ce duk gaba ɗaya ta wadace ta rubutu da za ta rika abin nan teku guda ɗaya wasu tekun kuma suna ƙara kawo masa ƙarin tawada ana rubuta kalmomin Allah subhanahu wata'ala fa kutibat bi tilkal aqlami wa zalikal bidad a rubuta kalmomin Allah subhanahu wata'ala da wannan alqaluma da kuma wannan tawada lafaniyatil aqlam da dukkan alkaluman sun kare wa nafidal bidat wannan tawada ta kare walam tanfad kalimatul khaliq tabaraka wa ta'ala kalmar Allah ma halici ba ta kare ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الله جيدا جيدا أبن ديك دولة قساء الكلماني لأن إتاتو الكلماني سنة أسامتي شيني تولى باين سأقوشتي كبدا بخم نصر قارو مسا قارن تولى باين وانتكيش كنسا. الله سبحانه وتعالى ما نفدت كلمات الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سولاتك تكون دنيا تك gaba daya da dukkan alkaluman abinda ita tuwa duniya za su ma alkaluma za a iya rubuta kalmomin Allah subhanahu wataala. Kalmomin Allah subhanahu wataala sun shafi kalimatuhu shar'iyya da kalimatuhu kauniyyah al-qadariyya.
Na'am,
sun shafi kalimatuhu shar'iyya abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi ne na shari'a da kuma abinda Allah subhanahu wataala yake zartarwa a cikin hadisinsa da kalmar kun fa yakun. Dukkan wani abin da yake wakana yana wakana ne bi kalimatillah bi kalimatihi alqadariyya wadannan ba karewa za su yi ba kullu yawmin huwa fi sha'an. Wa kayfa tafna kalimatuhu jalla jalaluhu wa hiya la bidayata laha wa la nihaya. Sai yaya za a yi kalmomin Allah su kare? Kalmomin Allah maganarsa ce, maganar Allah azaliya ce, ba ta da farko ba ta da ƙarshe, kamar yadda sifofinsa ba su da farko ba su da ƙarshe. Ina iyaka Ubangiji yana magana sanda ya so, a inda ya so, ga wanda ya so. Amma ba za ka iya cewa ga ƙarshen maganganunsa sun ƙare ba, babu wannan. Wal makhluqu lahu bidayatun wa nihaya, dukkan wani abun halitta yana da farko yana da ƙarshe. Wadannan bishiyoyi da ake cewa inda za a wafasa su su koma alƙaluma da su waɗannan tekuna da ake cewa duk da za su zama tawwada, ai dukkan su halittun Allah. To tun kwantun da kuwa halittun Allah ne, to kaga suna da farko, dole kuma zama suna da ƙarshe. Saboda kaga ashe za su ƙare, su bar abin da ba shi da farko ba shi da ƙarshe, shi ne Allah. Fa huwa ahaqqu bil fana'i, shi mahaluki shi ne ya fi cancanta ya ƙare, wannan fadi ya ƙare. Wa kaifa yufna'ul makhluqu ghayra al makhluq, to ya za a yi abin da yake halittacce? Su ne waɗannan itatuwan, waɗannan bishiyoyin da waɗannan tekunan, yaya za a yi su ƙarar da ghairar makhluki wanda ba mahalittacce ba? Shi ne Allah. A ce halittacce ya ƙarar da wanda ba halittacce ba, kaga ba zai yiwu ba. Huwa al-awwalu alladhi laysa qablahu shay'un, shi ne Allah wanda babu wani abu gabaninsa. Wal-akhiru alladhi laysa ba'dahu shay'un, kuma shi ne ƙarshe da babu komai a bayansa. والظاهر الذي فوق ليس فوقه شيء, شيء أبيني دباب وانا أبو سمد شيء. والباطل الذي ليس دونه شيء, شيء أبوي دباب وانا أبو كسد شيء وجمويا. كما إن الله سبحانه وتعالى قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن, شيء الأول والآخر. النبي فسر وأن نصفه في نوبنجي لكي الأول ليس قبله شيء. سورات الأول أولي الأوبنجي باتنفر awaliya sa ba ta da farko, duk wani abu da za a kira shi awwal to yana da farko tun da awaliya sa ta fara, amma banda Allah subhanahu wataala. Sannan shine al-akhir, akhiriya sa ba ta da ƙarshe, ba ta da ƙarshe, don haka babu wani abu bayan sa da za a ce ya Allah subhanahu wataala ya zo ƙarshe sannan wani abu ya faru. Wadh-dhahiru alladhi fawqa laysa fawqahu shay, bayyanar ubangiji cikin dalilan da suke nuna samuwarsa, babu wani abin da yake da dalilin da yake tabbatar da samuwarsa irin Allah. Haka duk abin da za ka duba cikin halittun sama da ƙasa da abin da suke kiwaye da kai kanka karan kanka halittarka, ai duka ayoyi ne suke nuna bayyanar Ubangiji akwai Allah. Babu wani abin da yake da hujjar da take nuna akwai shi kamar wannan. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قومي لك غني تو مدر آية تشيل تكلون أقوي الله شكرا تو كغيا مونو أن ديكي دليل أن ديكي نون وأن بابش شي يسا قوة فترة تكن هي لسكر الله سبحانه وتعالى. فهنتر أقوي الله سبحانه وتعالى وأنا أبني مركوز في الفقه in ma Allah subhanahu wata'ala in ma dan adam bai yadda da Allah da ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bauta masa shi kadai ya faɗi da za a yi bautar ba in ma yace ya kafirce ma wannan Allah to ba zai yi ba ya zauna zuciyar shi ba ta masa tunanin akwai wani abin da yake sama da shi dole yana tunanin akwai wani abu tsofaffawa akwai abu to kaga wannan alama ce da take nuna ya yadda akwai wani abu sama da shi wannan da ake kira yan gurgudu ko yan abin nan marxism ai duwa na shakkiyanci ne amma a zuciyarsu kamar yadda Allah ce wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa ulma zuciyarsu ta yadda akwai sai dai kawai a fili su rika wato kurari suna nuna su babu Allah amma a zuciyarsu sun san akwai yasa ko Fir'aun da yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya san gaskiyar shi Allah ce wajahadu biha suna ta jayayya da wannan gaskiyar amma a zuciyarsu sun sani amma ya rika kurari a gaban mabiyan sa yana bar rabbus samawati kai Musa waye ubangijin samai da kasa waye shi kai in aka tsare shi aka ce waye sama da kasa ba zai iya cewa ga ba zai nuna shi kuma ya san ba shi bane amma saboda rashin kunya yake shi ne babban ana rabbukumul a'la in kuna da abubuwan da kuke bauta a gidan jikin ku to in kuka zo gaba guri na shikenan an zo gun na ƙarshe amma ya gashi shi a karan kansa ya san ba shi kansa ba to waye shi Allah sai abu khuliqu min ghairi shay'in am huwa al-khaliq haka kawai ba haka kawai suka samu ba wani dalili haka kawai sai suka samu ko ku suka yi kansu wanda zai ce shi kansa inda za a mallaka kuma ka kai kanka dukkan da kake da shi sai ka kara dan dole sai ka ga dan wani gurin da ba haka illa kai so samu ne ba haka za ka yi kanka ba amma haka Allah ya jeho ka duniya haka za ka kura har ka koma ba kai kai kanka ba to dole akwai wanda ya yi shi yasa wannan tauhidin annabawa ba su zo su kai tawhala da mutane a kansa ba ba zo suna ta kora mutane cewa akwai Allah ba saboda wannan abu ne a fikira kowa ya sani inda ake rigima shine a bauta masa shi kadai to nan ne ake rigima amma ba akwai shi ko ba babu ba shi yasa za ka ga da wanda yayi ilimi da wanda bai ilimi ba kowa yana jin da yaqinin cewa akwai Allah akwai sanda Fakhruddin Razi ibn al-Khatib malami ne na ilmul kalam da suke kawo dalilai akan samuwar Allah tauhidin da ba shi annabawa suka yi da'awa zuwa gare shi ba to su ta bata lokacin su a kansa tauhidur rububiyya da tauhidur rububiyya saboda haka sai ya shiga wata kasuwa a cikin Khurasan yana yawo sai ake ta nuna shi ake cewa wancan malamin yana da dalilai dubu da suke nuna akwai Allah wato zai iya kawo maka dalili dubu da yake tabbatar da cewa akwai Allah wata tsohuwa tana da tsohuwa ce ba karatu tsohon kauye din da ba wani karatu tai ba amma dai ta fadi a tare da ita ta daga kai ta ga ana masa kirari cewa yana da dalili dubu da yake tabbatar da samu Allah ce ba dan yana da shakka dubu ba ai ba zai bukaci dalili dubu ba shakka dubu yake da ita yasa ko wace shakka yake neman sai ya kawo da ita ita ba ta da shakka ko ne za ka ba ta bukatar dalili ko da ya rike dalili to wani lokaci ka roki Allah ma ya baka imanul ajaiz imani irin na tsofaffi ka roki Allah ya baka imani irin na tsofaffi na fitira suna jin girman Allah suna abin nan to wannan babin baya bukatar ma a kawo a tsaya ana ta kawo dalilai shi yasa da annabawa kullum abin da suke ibudullah ma lakum min ilahin ghairu duk annabi da yazo tauhidul ubudiyya yake cancanta saboda nan ne ake daga nan ne ake daga kuma inda za ka ga ana daga ai ba kan tauhidul ubudiyya ba duk da cewa akan samu inhirafi a cikin tauhidul ubudiyya din amma inhirafin za ka ga cewa yana samu asali ne daga tauhidul ubudiyya to shine ma'anar az-zahir falaysa fawqahu shay bayyana ubangiji ta bayyana komai wato dalilan da suke nuna samuwarsa a fili suke sama da kowanne. Albatul laysa dunahu shay. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala yana da sai in ba ya sifanta maka sifofinsa ba za ka iya sifanta shi ba. Ba wanda zai iya sifanta Allah da sifa ba wacce sifanta kansa ba. Dan kuwa babu wanda zai iya cewa yayi iya kewayewa da sanin Ubangiji. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Idanuwa ba sa riskansa al-idrak shi da al-ilmu bil ihata. Ka kewaye abu da sani, ka sansa ciki da waje. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da bayinsa wani abu na sifofinsa, ya sanar da bayinsa wani abu na sunayensa, amma hakikanin sifofin ba ba za ka iya sanin kaifiyar su ba. Allah ya sifanta kansa da sifofi da yawa, amma ba za ka iya sanin kaifiyar sifar ba, ya take ba za ka iya sani ba. Amma kai imani yadda ya sifanta kansa haka yake. Haka nan ya faɗi sunaye, ce yana da suna kaza 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 kaza, Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Malik Al-Quddus As-Salam. Zaka yadda waɗannan sunayen Allah ne, ba ka da ikon kuma ka kaji wani suna ka jingina wa Allah sai wanda ya kira kansa da shi. Amma waɗannan da ya kira kansa da shi ba su kaɗai ne sunayensa ba. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu fi kitabika aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak. Kaga ashe sunayensa wanda ya sanar ya saukar da shi a cikin littafinsa, ya sanar da bayinsa annabawa, akwai kuma wanda ya bar su a cikin iliminsa na gaibi. Shi yasa ba wanda zai iya sanin hakikanin Ubangiji. To kaga bayan zuhurinsa shine sanin akwai shi, to sanin kuma hakikanin shi wanda yafi kowa koyuwa. Ba wanda zai iya sifanta Allah wato sifar da za ta bayyana kaifiyar yadda yake, sai dai sifanta Allah da sifofinsa da sifanta kansa da shi. To shine wannan albatul laysa dunahu shay. Tabaraka wa ta'ala. Ahaqqu man zukira shine mafi cancantar wanda aka ambace shi. Wa ahaqqu man ubida shine mafi cancantar wanda aka bautawa. Wa ahaqqu man humida shine mafi cancantar wanda aka yi wa kirari aka yabe shi. Wa aula man shukira shine wanda yafi cancantar, wato mafi cancantar wanda aka gode masa. Wa ansaru man ubtiga shine mafi taimako wannan wanda aka nemi taimakonsa. Wa ar'afu man malaka shine mafi tausayin wanda yayi mallaka. Wa ajwalu man su'ila shine mafi kyautar wanda aka roka. Wa afa man qadira shine mafi afuwar wanda yake da iko. Wa akramu man qusida shine mafi karamcin wanda aka nufa. Wa adalu man intaqama shine mafi adalcin wanda yayi ramuwa. Hukmuhu ba'da ilmihi yana hukuncinsa bayan sal iliminsa. Wa afuhu ba'da qudrati yana afuwarsa bayan ikonsa. Wa maghfiratuhu an izzati kuma gafararsa daga izzar sani. Wa man'uhu an hikmatihi hanawarsa daga hikimar sani. Wa muwalatuhu an ihsanihi wa rahmatihi kuma muwalatinsa sansa ga bayansa daga ihsanin sani da rahamarsa. Waɗannan sifofi ne na Ubangiji da babu wanda ya yi tarayya da shi a cikinsu. Duk wanda za ka ambata ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sama da ambatansa. Ambatan Allah sama yake da ambatan kowa, shi ne mafi cancantar ko ambace shi. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatar iyayenku, ko ma mafi tsananin yadda kuke ambatar iyayenku ba. Sai sa Usman ne suka ce aw anan bi ma'ana bal, ai bal ashadda dhikra. Ku ambace shi sama da yadda kuke ambatar iyayenku. Wa haqqu man ubida duk wanda aka bauta wa Allah subhanahu wataala shi yake cancantar bauta akan kowane abu da aka bauta. Duk wani abu da aka bauta bai cancanci bauta ba sai Allah. Wa haqqu man humida duk wanda za a yaba a yi masa yabo da kirari, to Allah shi yake cancanta da wannan yabon. Wa aula man shukira duk wanda za a yi wa godiya, to godiyar Allah ta fi cancanta. To duk wata ni'ima zuwa gare shi take tukewa. Wa ansaru man ubtiga duk wanda za a nemi taimako a gurinsa, to shine yafi wato bada nasara. Babu wani wanda zai baka nasara fiye da Allah. Wa arafu man malaka ba wanda zai zan yana da mulki kuma sannan ga kakken tausayi sai Allah. Yana da mulki, mulkin nashi ne, amma kuma yana tausayawa bayansa. Wa ajwadu man su'ila babu wani mai kyauta kamar irin tashi. Kyauta ce ba ga kyautawa. Wa afa man qadira babu wanda yake da iko ne ya kama ka yayi maka ukuba amma kuma sai maka afuwa babu wanda kai Allah ga wannan tunda afuwa ana yaban afuwa ne tare da magfira zama mutun yana da ikon yayi abu sai ya ce ya yafi to anan ne ake yaban irin wannan yafiya to ka yafi abinda zaka iya ramawa kana da damar ka rama amma sai ka ce to na yafi ba ka ce ka yafi ba bayan ka dan yi taga-taga ka ga fa karfinka sai ka ce to na yafi bi wajhillahi wannan ba ita ake yabo ba ka kasa ne amma a zamana ka samu iko kana rike da lagon kana da damar kai duk abin da yake kamata kai sai ka ce to duka na yafi maka irin wacce annabi ya rike wa masu yi masa kari masa laifi tsaya za su tun ya tsaya zai tare shi da takobi annabi ya ambaci Allah takobin ya faɗi annabi ya sa hannu ya ɗau takobin ya tsaya kansa ya ce da Allah a yafe mu annabi ce tashi ka je na yafe mu kaga wanda zai iya sassara shi da yana rike da takobin to irin wannan shine afuwa annabi ya shiga maka ya ci maka da yaki ya cinye su haka ya tara su guri guda yana da dama ya nuna wannan ya ce a kashe wannan a kashe wancan a soke wancan a yi ma wancan bula da a daura wancan duk yana da dama ya yi wannan amma ya ce izhabu fa antum mutlaqa la tafriqu alaykum ku tafi duk kun samu yancin ku a yau ba ku da wani abin zargi to kaga wannan shine afwa al'afwa inda al-maghfira amma bayan an tuce ka ka shiga ka kai kara yan sanda sun koro ka saje kotu an ci galaba akan ka sai ka ce to ka yafe da wace lillahi to wannan ba irin wannan yafiyar ba wa akramu man qusida Allah shine mafi karamcin wanda aka nufe shi ana neman wani abu na karamci a gurin sa wa adalu man intaqama in kuma laifi aka yi masa zai yi maka zai yi intiqam Allahu azizun zun intiqam wannan intiqami da Allah zai yi shi bisa adalci don haka duk abinda Allah ya yi wa bawansa na uku ba ya yi masa ne bisa adalci babu zalunci a ciki hukmuhu ba'da ilmi Allah yana hukunci bayan ilmi wato baya zartar da hukunci bisa jahilci bisa ilimi bisa sanin halayen bayansa don haka duk abinda ya zartar to ubangiji ya yi shi ne bisa ilimi ba bisa jahilci ba ya san abinda zai kai ya komo yasa shari'ar Allah take dacewa a kowane zamani a kowane lokaci a cikin kowace al'umma ba wani lokaci da za a ce ga wannan abu shari'ar Allah ce ta tabbata a littafin Allah ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma ya fito ya ce shi yana ganin yanzu wannan ba ta dace ba wanda sai ya ce wannan abun yanzu bai dace ba saboda da can ya dace amma yanzu bai dace kaga wato Allah bai san yanzu ba da ya sani shi yasa sai ya hukuncin ko bai bashi haka Allah subhanahu wataala ya san abinda duk zai faru so haka duk abinda ya hukunta haka yake kuma haka shine yafi dacewa wani zai ce ai da can ana bawa mace wajen rabon gado za a bata kaso daya a ba namiji kaso biyu dan a wancan lokacin mata ba su waye ba sa shiga kasuwa ba sa shiga harkar hada ta business ba sa kaza amma yanzu rayuwar ta canza yanzu ita ma mace ana gogayya da ita ana kafada da ita yanzu ita ma kallabi ce tsakanin rauna saboda haka dole a sake duba wannan abin yanzu rayuwar ta canza a antum a'lamu am Allah kun fa Allah ilimi ne Allah ce yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayayn wala nafsi ne yana nan ba zai canza ba to duk abinda Allah subhanahu wataala yayi nassin sa a cikin littafin sa ne ko manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnar sa ya tabbatar da shi a matsayin hukuncin Allah to babu wani lokaci da za a ce wannan hukuncin ya gama ya expire canza shi babu shi a ce an samu wani sabon hukuncin ya mai gurbin sa babu shi da'awar wannan kamar kana da'awar cewa Allah yana hukunci ne bisa jahilci yayi na dan takaitaccen ilimin da ake da shi a lokacin amma yanzu abubuwa sun canza na'am ilimin dan adam yana da wannan ilimin dan adam da bai da shi da bai da ilimin ya sani sannan ko bayan ya sani zai manta ma wanda ya sani zai manta sannan za a zo a yi wasu sababbin abubuwa wanda wa yakhluqu ma la ta'lamun yazo da wasu abubuwan da ba ku sani ba
saboda haka wanda ya yi karanta likitanci shekara 50-60 baya iya karatun wancan yayi bai rika bin abin diddik ya za a zo a ce harkar likitanci sai a ce wannan wani a fitar da shi ba zai iya komai ba duk komai an canza su na'urorin da ake amfani da su an canza su hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da cuta ko magani duk an canza su wannan ilimin dan adam kenan amma ilimin Allah ya faka ya fi karfin haka mu da ba ba utitu min al-ilmi illa qalila saboda za a ce wannan wannan ya fita outdated ne wannan da can ne amma yanzu an canza hanyoyin duk an canza ka dauko littattafan da aka yi na likitanci na da can yanzu duk sau sun zama shara saboda hanyoyin da ake fasa ba ambata na gano wasu cututtuka da maganin su yanzu an canza amma ilimin Allah ba haka yake ba haka babu wani abu na shari'ar Allah da za ka yi masa irin wannan lissafi ka ce za ka canza shi ka kawo naka sabo وعفوه بعد قدرته الله ينا ابوا باين واتو باين قدره واتو باين ايكو yana da iko sanda yake abuwa ba wai ya gaza ba wa magfiratu wa izzati gafara sa daga izzar sa yake ba wai saboda ba yadda zai da kai bai ce to je kana fi maka wa man'uhu an hikmatihi in ya hana ka to akwai wata hikimar da yasa hana ka duk abinda ka nema bai baka ba to akwai hikimar da yasa bai baka ba kuma hikimar nan kai za ta amfana wa muwalatuhu an ihsanihi wa rahmatihi sai yana muwalatin bawa so bawa wanda kuma ihsani ne daga gare shi da kuma rahamarsa malil ibadi alaihi haqqun wajibu kalla wala sa'i ladaihi za'i'u in uzibu fa bi'adlihi aw nu'imu fa bi fadlihi wa huwa al-karimul wasi' malil ibadi alaihi haqqun wajibu babu wani haƙi na wajibi da yake kan na bayansa akansa ma'ana babu wani abin da hankali ne zai sa ya zama wajibi akan Allah sai abin da ya wajabta wa kansa ya ga dama zai wajabta wa kansa ce na wajabta wa kaina wa kana haqqan alaina nasrun kataba Allahu la aghli lana ana wa rusuli duk wanda Allah zai iya wajabta wa kansa kana haqqan alaina nunjil mu'minin amma ba wani ne zai ce Allah na wajabta maka kai kaza babu shi kalla wala sa'yu ladaihi dha'i'u ba wani aiki da za a yi abin nan kai dan Allah kuma Allah ya tsirata aikin ka inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin wa amala al-muhsin aikin duk wanda suka kyautata ubangiji baya lalata musu aikin su in uzibu fa bi adlihi duk Allah wanda duk yayi azaba to da adalcin sai musu azaba da adalcin sai musu azaba aw nu'imu fa bi fadlihi duk kuma wanda ya sanya su cikin ni'imar sa to da falalarsa ba wai sun yi abinda suka sayi wannan ni'imar ba da kudin su ko da aikin su daka dole ya san musu a sai dai falalarsa kawai wa huwa al-karimul wasi shine mai karamci mai yalwatacciyar abin karamci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace inda muka faɗa na dole ubangiji ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.